Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24.41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a birnin Kumasi na kasar Ghana a Alfa Radio kenan ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na karshe a yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kan yadda kuke ganin ya kamata a tunkari hare-haren da 'yan Afirka ta Kudu ke kawo baki bakaken fata. Muna da rahoto kan wani hari da aka kai karamar hukumar DOS ta jihar Bauchi da ya janyo asarar rayuka. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayi su ne 2022-0-2-6-5-5 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Yau Talata, masu aikin ceto sun gano jikin mutane 20 da wuta ta kashe su da tsakar dare a kan wani jirgin ruwa da ke kusa da kudancin California, yayin da aka ci gaba da neman mutane 14 da ake zaton sun mutu. Gwanannu ninkaya sun shiga kasar ruwa har zurfin mita 20 a inda gobara ta tashi kafin washegaren jiya Litinin ta rutsa da mutane 34 waɗanda watakila suna bacci a kasar jirgin kuma suka kasa wucewa. Haka kuma dogarawar ruwan sun ce sun kawo ƙarshen aikin ceto da suke yi na awan 24 bayan da suka kasa gano wata shaida da ke nuna musu waɗanda hatsarin ya rutsa da su na ƙoƙarin tserewa zuwa bakin ruwa. Mutane kalilan ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Dorian ta dara kan tsibirin Grand Bahama ta wargaza shi da iska mai ƙarfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya. Dorian ta afka kan tsibirin ne a daren Lahadi ko da shike gaba ɗayan ranar Litinin ba a ji motsinta ba. Masu hasashen yanayi suna tsammanin guguwar za ta matsa a yau Talata, amma kuma a yanzu tana barazana ga jihar Florida. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya ce muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewacin Bahamas. Manufarmu a yanzu ita ce mayar da hankali a kan bincike da ceton mutane da abin ya shafe su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugabar Hong Kong Carrie Lam, wacce ke fama da matsalolin mulki, ta ce a yau Talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo ƙarshen zanga-zanga adawa da ake yi wa gwamnatinta, wacce ta girgiza birnin tsawon watanni 3 kuma ta musanta wa rahotannin da ke cewa shugabannin China sun hana ta sauka daga mulkin. Tana mai cewa tana son ta magance rikice-rikicen siyasa na birnin da kanta. Lam tana mayar da martani ne wa rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters game da wani muryar wanda a ciki aka jita tana gaya wa gungun shugabannin 'yan kasuwa a makon da ya gabata cewa ita ce ta janye wannan fitinar da ke faruwa a Hong Kong, tunda ita ce ta fito da dokar da ta haifar da zanga-zangar. Da haka Lam ta faɗa manema labarai a yau Talata cewa ko da wasa ba ta yi tunanin sauka daga kujerarta ta mulki ba. Yara 8 sun mutu a wani hari da aka kaiwa wata makarantar firamare a tsakiyar China jiya Litinin. Wasu dalibai 2 kuma sun raunata sakamakon harin a ƙauyen Chaoyongpo da ke lardin Hubei, in ji sanarwar da 'yan sanda suka fitar a garin Enshi. An kuma kama wani mutum mai shekara 40 da haihuwa kuma ana ganinsa a matsayin babban wanda ake zarginsa a lamarin. 'Yan sanda dai ba su bayyana yadda aka kai harin ba, amma da yawa daga cikin yaran makaranta a ƙasar China ko dai sun mutu ko sun raunata sakamakon kisan gilla da wuka a 'yan shekarun kwanan nan. An kashe dalibai 9 a cikin watan Afrilu na shekara 2018 a kusa da makarantar sakandare a lardin Arewa maso yammacin Shanzi, yayin da yara 14 suka ji rauni a wani harin wuka da aka kai wa daliban makarantar firamare a yammacin Chinking a watan Oktoban bara.
Kama da lagaida Hadiza Kyari da karanto labarai. Bari mu bude sassa rahotannin namu a karamar hukumar DAS na jihar Bauchi, inda waɗansu mahawara da ba tantance ko su wane ne ba suka kai harin da ya janyo asarar rayuka, kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilin Abdul Wahab Muhammad ya hada mana.
Kamar yadda bincike ya nuna, mutanen masu dauke da bindigogi sun yi jirar mikiya ne a ƙauyen Bazali da dare, inda suka yi ta harbe-harbe kafin shiga gidajen mutanen. Suka kaddamar da kisa a kansu, suka kuma kwashe musu kuɗaɗe. Malam Bala na Lado shine jami'in watsa labarai a fadar mai martaba Sarkin DAS, ya mini ƙarin haske kan batun a hira ta da shi ta wayar tarho.
To abin da ke faruwa shine biya da dare su waɗannan 'yan bindiga suka shiga garin Bazali, wanda kake Polchi Ward a nan karamar hukumar DAS, inda suka kashe mutane hudu, wanda a cikin wanda aka kashe akwai tsohon jami'in ya sanda, wato tsohon biki wanda min gida kuma ta fa balewa, wanda yana cikin wanda suka rasa rayukansu, wanda kuma mu a zahirin gaskiya jawaban da muka samu ba mu san dalilin da ya sa suka yi wannan aika-aikan ba, amma bisa dukkan alamu dai waɗannan barayi ne a ce gani yadda jawabin mutanen garin yake fitowa daga baki.
Daga bisani na tuntuɓi shugaban riko na ƙaramin hukumar DAS Alhaji Sale Dumba, inda ya mini bayani ta yawar tarho kan batun a hukumance.
Ai, daga wani dake zo da wajen mu tsariya ne, ya bayani da suka je.
Mutane nawa so kashe ne?
Mutum hudu ne.
A matsayin ka na shugaban ƙaramin hukumar, wani hali ake ciki a yankin wannan ƙauye da ma DAS?
Aliga ai da ai da su, idan gudu ba za mu kai, idan gudu ba za mu kai. Kuma mun bar yan sanda a wurin suna bashin wakilin su ne, kuma su fahimce su.
To sun saci wani abu ne ko kuma dai kawai dama sun je sun yi kisan ne kawai suka?
Wannan su sun bi kudin su kuka shiga gida ne su bace dukiyan ka su fita. Kuka ke ganin ɗaya ba wanda suke kashewa.
To batun inganta tsaro a yankin fa da ma ƙaramar hukumar?
Sai mun bar CPO a wurin bayan SMP da sauransu, da mun ƙara musu ƙarfin ruwa, za mu zauna yanzu da su mun za da cigaba da yin wani abu ba. Amma gaskiya sanda ya kasu sun kasa ga lokal gaban. Akwai ƙarancin tsaro sosaiwa.
Sai dai kuma da na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi, DSP Kamal Datti, ya ce zai kira ni, amma ya zuwa lokacin da na aiko da wannan rahoto ban ji kiransa ba. Abdul Wahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Sai kuma hare-haren da 'yan Afirka ta Kudu ke kaiwa bakaken fata daga waɗansu ƙasashe da ke ci gaba da janyo asarar rayuka da ƙadarori. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce ba zai lamunci wannan aika-aika ba.
In the past few days on foreign nationals that have taken place in many parts of our country are an affront.
Abubuwan da suka faru da 'yan wasu kasashen waje a wasu yankunan ƙasar masu yawa cikin kwanaki biyu da suka gabata sun saba wa burin magabatanmu waɗanda suka rubuta kundin 'yancinmu. Waɗannan harhare ba 'yancin waɗanda wannan lamari ya shafa kawai suka yi ba, amma har ma da ƙudurori da manufofin dimokuraɗiyyarmu. Dole ne mu yi Allah wadai da ire-iren wannan ɗabi'a ba tare da wani jinkiri ba. Ba za mu bar duk wani ɗan Afirka ta Kudu ya fita kaiwa wasu mutanen da suka fito daga wasu ƙasashe hari ba, saboda kawai sun fito daga wasu ƙasashe. Abu ne da ba za mu yarda da shi ba. Wannan yana sa a ganmu 'yan Afirka ta Kudu tamkar dabbobi.
Fasarar bayanin shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa. To a cikin hirar shi da sashen Hausa Professor Bubena Maiwa na Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal, ya bayyana cewa zaman kashe wando da rashin sanin tarihi ya haifar da wannan ta'asa.
Akan gaskiya idan aka je aka leƙa, wato abin ya zamanto kamar sabon tashi ne na Afirka ta Kudu, waɗanda ba su san ba irin gwagwalmaya da kokowa waɗanda sauran 'yan Afirka suka yi dacewa da su a kwato su ga hannun milkin wariyar launi wadda suka shiga cikin ta shekarun ƙarshe. Wato bugu da ƙari dai, 'yan Afirka ta Kudu yau ba su nan gama baƙaƙen fata adalci dangane da su baƙaƙen fatar irin kokowar da suka je suka yi. Alal misali ƙasa kamar Najeriya, in ba da kamar ita ta tashi tsaye ba tsayin daka ta rufe kasuwarta ga Afirka ta Kudu a zamanin da su 'yan Afirka ta Kudu suna fuskantar wannan matsalar, ina ganin cewa har yanzu sukin Afirka ta Kudu suna nan karkashin tafarkin wannan iko na wariyar launi. Saboda ni idan Najeriya a zamanin nan ta bude kasuwar ta ga Afirka ta Kudu, tunda Afirka ta Kudu ta sha neman Najeriya ta bude, Najeriya ta kiya, Najeriya tana cikin kasashe waɗanda ya zamanto su ne a gaba wajen yakin wannan wariyar launi. Kasa kamar ta Zimbabwe, tun daga kasashen Zimbabwe sun kasar Zimbabwe sun kawaro, su ma sun taka rawa wadda a zo a gani ba ta kawo ba samu irin ta ba a cikin duniya. A wajen kokowa ta samu musu su yancin kansu su yan Afirka ta Kudu kin da hannun farfatawa da take muzguna musu a zamanin yau. Abun bakin ciki ne a ce ke kasa ta Afirka ta Kudu kuma hawaye akwai sauran waɗanda a zamanin su aka muzguna ma da sauransu da rai ba su jawo hankalin waɗannan sabbin tashi waɗanda ba su san ba irin kokowa da sauran kasashen na Afirka tun ba bakakwata ba suka yi domin cewa da a kwato su daga cikin wannan hali yadda suke yi. Amma duka da hakan ana sa tsammanin cewa su tsaffin nan su fito su yi magana su waɗa musu ce in ba don sauran kasashen na Afirka ba, Zimbabwe ce, Zambia ce, Nigeria ce, Tanzania ce, ko kuma sauran kasashen, tunda a cikin nan an san da akwai wasu kasashe waɗanda suka buɗe ma Afirka ta Kudu hanyar cewa ta ci gaba da kasuwancin ta kuma ta muzguna ma sauran kasashe, amma wasu suka kiya. Kasa kamar kasar Ivory Coast, kasa kamar kasar Zaire ta da wato Congo ta demokradiya, su suna da hulɗa da Afirka ta Kudu tun wannan zamanin. Amma kasashe irin na Najeriya kamar waɗanda yau ɗan kasa ake ana muzguna musu ana toya musu dukiyarsu a cikin ƙasar nan, su waɗannan ƙasar suka hau tafarkin naki cewa da ba su kulla hulɗa da Afirka ta Kudu sai ta bar wannan siyasar ta da wariyar launi.
Kana ganin rashin hukunta waɗannan mutane ko kuma ɗaukar ƙwaƙƙwaran mataki shi ne ya kai ga inda ake yau, tunda an jima suna kai waɗannan hanyoyin
alheri. Wasu 'yan siyasa ko shugabanni za su haɗu kewaye da wani tebur su tsaya su ce sun sa wata rijejeniya, amma muddin ba sun je sun hori 'yan ƙasar su ba ne sun musu tarbiyya wato a nuna musu tarihi a can makaranta kuma wanda ya zamanto su basa makaranta a rinka gaya musu ta hanyar talabijin da kafofi na watsa labarai irinsu cewa da irin wannan aikin da suke ba aikin kwarai bane, kuma a kwatanta musu cewa ta wannan hanyoyin da na faɗa miki wato ta makaranta ko kuma ta kafofin watsa labaru a kwatanta musu da cewa in ba dan sauran kan Afirka ba abun su ba za su ba yau har mutane su zamanto suna zuwa wajen su kuma suna neman su kuma suna muzguna mutane. Wato muddin ba horo ba aka je aka wa ɗan ƙasa dan an kama wannan an daɗe shi an kama wannan an daɗe wannan ma yakan sa waɗansu su tadda ƙayar bai su ce sai sun je sun nemo 'yan uwansu a gidan kurkuku da sauransu. Amma horo da karantar da mutum a cikin duniyan nan bisa tarihin shi ya fi komai da ke gani na. Amma su wannan za su je su sha shayinsu su ce sun kulle rijejeniya ba za a sake yi ba. To amma talaka shi wanda yake zama na can Afirka ta Kudu, ɗan Afirka ta Kudu da shi wanda ya je nema daga wata ƙasa sai ga suna ma junan kallon biri, to me suka fara ma junan kallon biri sai ga an shiga kuma faɗa kenan. Kuma ita Afirka ta Kudu yau ya kamata ta yi kokowa da duka abin da ya zamanto zaman kashe wando ne, saboda wannan zaman kashe wando na matasansu shi yake sa suke dibin waɗancan suna hararansu su da musu wata barazana a can wajen.
Professor Bube Namaiwa na Jami'a Diof da ke birnin Dakar na kasar Senegal. To batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku kenan zuwa an jima, kafin nan bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 2055 2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 2 2 2 5 2 6 5 5.
To haka yake masu kokarin kiran mu daga kasar Ghana, kamar yadda kuka ji waɗannan lambobin hanyar samun mu kenan, duk lambar da ta shiga ita muke dauka, ba zaba muke yi ba, don ba mu ma sanin daga inda ake kira sai mun dauka. To har yanzu haka akwai wanda yake bisa layi daga Oyo. Wake bisa layi?
Sunana Maluka dan PDP nan Karshanu a nan Ibadan.
To Maluka, ya kake gani za a shawo kan wannan lamari?
To gaskiya mu wannan abu yan Najeriya muna cikin bakin cikin irin yadda mutanen Afirka ta Kudu suna fada mutanen mu, suna kore shagunan su, abin yayi mu da zafi kwarai da gaske wallahi. Mu abutagin da mu hagani gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta kawo mutu jakadan mu, sannan duk wani kasuwanci da Afirka ta Kudu ke yi a Najeriya, su adda wannan kamfani na NTS, su adda kamfanukar dama a Najeriya, amma sun mai ce mu kamar dabbobi, suna fada mutanen mu, suna kore mu shaguna. Yasa muka son a taimaka ma samari na Najeriya. Kwanakin baya wani ya kera keke napil mai aiki da hasken rana Najeriya, haka iya ne a jawo shi a koya mai a inganta ayyukan na nashi domin mu tsaya tsawon mu, kada a dinga yi mana wulakanci a dole bibi mu ba mu iya komi ba. Assalamu alaikum.
Yawa, wato mun gode. Daga Oyo kuma bari mu nufi Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wake bisa layi? Wake bisa layi a Kaduna?
Kuna jina? Ina nan.
Eh, muna jinka.
Ina na Murtala Cofin da Rai daga nan garin Kargwada, muna kirawa nan kusa da garin Jaji.
Eh, wato Malam Murtala, ya kake gani za a shawo kan matsalar?
To tsakanin da Allah sai gwamnati sun yi tsaye, kuma gaskiya sai an nemi matasa aiki. Yanzu ban manta ba a riga sa kwanaki akwai wanda ya kere moto ne kawai iyakan da yake tafiya da abubuwan shi, amma ya kamata a ce gwamnati sun tallafa mishi wani abu, amma shiru kake ji. Kuma su 'yan Afirka ta Kudu nan bai kamata a ce suna ma 'yan Najeriya haka ba yi, saboda in baki manta ba kamfanin Mala MTN ai nasu ne ya yi, amma mu ɗin waɗanda 'yan Afirka ta Kudu da suke Najeriya haka muke musu? Ai ba haka muke musu ba. Sai dai gwamnatin mu ma suna ɗan sakaci, saboda yana da kyau a ce ana tallafa wa matasa da abubuwa wanda bai kamata ma suna zuwa waɗannan suna neman aiki ba.
To madalla Malam Murtala, mun gode. To bari mu nufi Kano. Kano, wake bisa layi?
Sunana Rabi, mai jarida Kofar Rombai.
To Malam Rabi, barka da warhaka.
To ne muku barka da aiki, kuma hanyar da za a samu mafita daga wannan matsala shine lalle ya kamata shugaban mu wanda suke jagorancin mu su dinga kai koke-koken mu da muke bayarwa.
To
kuma muryar Amerika, kuna ji na?
Muna jin ka.
A baya ina kamo ku ta hanyar tune in kenan, ta hanyar internet kenan, amma yanzu wajen wata biyu ba na samu ku, dole sai na kunna radio ina ta fama da daga area. Idan da dama a gyara mana tune in din nan, na fi son sa wato ta hanyar android kenan, wajen wata biyu kenan ba ma kawo.
Yawa, to Malam Rabi, mun gode da wannan bayani. Za mu gaya ma waɗanda suke wannan fannin domin su duba wannan matsalar. Mun gode kwarai da gaske. To Kaduna, wake bisa layi? Wake bisa layi? Yanzu muna Kaduna.
Ahmadu ne daga Samunaka.
To Malam Ahmadu, barka da warhaka.
Barka.
Yawa, to ya kake gani za a shawo kan matsalar?
Ai, wannan matsalar gwamnati ne kawai za su mika, amma muna bakin ciki da abin da ake nawa.
Eh, to ya kake gani, akwai shawara ne?
Shawaran da ni zan ba dai ina kamata gwamnati ne za su dauki mataki akan wannan abu.
To madalla, Sokoto muna tare da kai. Wake bisa laya Sokoto?
Kuna magana da Muhammad Dan Magaji kayan tarul aima hukumar mulki ta bojin ga jihar Sokoto.
To Malam Muhammadu, barka da yammacin yau.
Ina wuni?
Lafiya kalau. Suna shawarta cewan ya kamata a sama matasa aikin yi, suna kuma shawarta cewan gwamnati ta dauki mataki. Kai ko ya kake ganin batun?
Bisa gaskiya gwamma a samun matasa aiki, saboda wasu ta'addanci da aka yi duk rashin aikin na sa matasa suna yi.
To sai dai ka san wannan lamari ba a Najeriya ake ba, a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Najeriya ce za ta samar da aikin yi ko kuma ta Afirka ta Kudu?
to ai gaba ɗaya da Najeriya da Afirka ta Kudu duk inda an ka ce an taya tsaye gwamnati ta taya tsaye ta taimaka ma ƴaƴanta ai kina ana samun ci gaba ga wannan.
Ya wato mun gode Malam Muhammadu daga Sakkwato kuma bari mu koma Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da Sirajo mai yau azini a samu naka karamar hukumar Lera local government.
To Malam Sirajo kai kuma ya kake ganin batun?
Wallahi abinda ake ma ƴan Najeriya Afirka ta Kudu yayi daidai saboda matsalan da ke shugabannin kasar Najeriya ne.
To
maimakon su sama musu aikin yi sai suka kyale su sai suna fitawa kasan waje don saboda ba su da aikin yi.
Kana ga rashin aiki ne yake?
Wallahi rashin aikin yi ne. Ai ba mu rasa komai a cikin Najeriya ba, komai Allah ya hore mana.
Na Maiduguri ina to madalla mun samu mun so mu shiga wata muhawara. To wake bisa layi wanda yake bayan fage na ansawa?
A ba wanda yake ansawa, dama ina so shugabanni mu kula da waɗanda suke kasashen waje su kare martabarsu yana da kyau.
Aha to.
Ina so in kira da shugaban ƙasa Buhari ya kula da waɗanda suke kasashen waje a kare musu martaba.
Yawa to madalla, to bari mu tafi jihar Yobe.
Ina so yin amfani da wannan dama ya kula da malamai makaranta, ya kamata su ne kashin bayan kowane shugaba.
To madalla daga Maiduguri, to bari mu nufi jihar Yobe. Wake bisa layi a Yobe?
Ina tare da mutaka mai wallafa cikin babba take da makuri jihar Yobe Najeriya.
To malam mutaka barka da warhaka. Banda ba samar ma matasa aikin yi da kula da waɗanda suke kasashen waje da kuma gwamnati ta dauki mataki, kana gana akwai wata hanya ce ta daban da za a iya shawo kan wannan lamari?
A wannan abin da za a shawo kan wannan lamari kan alhaƙiƙa ai ko ba a samu mutane aiki ba, mutum ya riga ya dogara da kansa ta hanyar sana'o'i, mutum ya zauna a nema a ƙasar su ma in Allah da abin Allah zai nema don ta Allah ya samu ba sai ya ji inda za a jawo wala kan kansu ba. Amma duk da haka wannan laifi na hukuma ne, in ba ta samu mutane aiki yi da za su samar da za su yi wannan al'amari a gidansu ba, to dole ne ta fita su nema abin da za su rayuwa.
Yawa to madalla mun gode kwarai da gaske Malam Mantaka. To na Kaduna tambaya ni zan maka tambaya, ina neman amsa. Kana gani yana yiwuwa a wata ƙasa a ce duk al'ummar ƙasar su zauna cikin ƙasa su samu biyan buƙatar ƙasa ba za su fita waje ba don sabili da gudun lamari irin haka? Yana yiwuwa kowa ya zauna ƙasar shi a wannan zamani da muke?
To sunana dai Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala,
ai ne nake mamakin su ƴan uwanmu masu bugo waya suke wannan magana. Ai waɗanda suke ce ƴan kasuwa ne, ilimi billionaires ne masu ƴan Najeriya. Kuma zaki ga nan a Afirka zaki ga kamar Najeriya da Turawa ba ai talauci sa suka zo, a'a yanayin kasuwancin su saboda muna buƙatar su anan suka zo. Haka zaki ga dan bakin fata aje America ko ta ƙasa aje, yanayin sana'a su yake can ko karatu ko wani abu ne.
To Malam Murtala, sai dai ka kwaro bayani Malama Juli ta daga mana hannu sabili da lokaci na gaba da mu, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya ba mu dama za mu sake dawowa. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Musamman labarin wasanninmu na ranar yau ta wasannin tennis na Open da ke wakana yanzu haka kasar Amurka, inda tuni ake wasan quarter final a bangaren maza da mata, kuma za a goga a quarter final din tsakanin Wawrinka dan kasar Switzerland da Medvedev a bangaren maza. Haka Roger Federer zai goga da Dimitrov, yayin da Berrettini zai goga da Gael Monfils, sai Schwartzman zai kara da Rafael Nadal. A bangaren mata kuwa duka a wasannin na Open na tennis na duniya da ke wakana kasar Amurka za a kabra a quarter final tsakanin Bencic ƴar kasar Switzerland da Vekic ƴar kasar Croatia, sai Andrescu ƴar kasar Canada da za ta buga da Mertens ƴar kasar Belgium, yayin da Svitolina za ta goga da ƴar kasar Britania Konta, sai Serena Williams ƴar kasar Amurka za ta goga da Wang ƴar kasar China. Waɗannan wasannin na US Open na wasannin kwallon hannu na tennis da ke wakana yanzu haka kasar Amurka za su kammala idan Allah ya kai mu a ranar 8 ga watan Satumba mai zuwa. A ci gaba da wasannin duniya yanzu haka na wasan kwallon hannu na basketball a kasar China, kasar Faransa ta sharbike kasar Jordania a dazu-dazun nan da ci 103-64, abin da yasa ta kai tuni a zagaye na gaba a wasannin na duniya na basketball. Ita ma kasar Italiya ta kai a zagayen na gaba bayan da ta kakkabike kasar Angola da ci 92-61. Kasar Tunisia na ci gaba da tsammanin za ta kai zagaye na gaba bayan ta lalabike kasar Iran da ci 79-67. Kasar Jamus ta shaka shi a hannun Republic Dominican a wani wasa na ba zato ba tsammani, kuma tuni kasar ta Jamus ko Alemanya ta fice daga wannan wasa na duniya na basketball da ke wakana yanzu haka a kasar China. Kasar ta Jamus ko Alemanya ta shaka shi a hannun Republic Dominican din ne a dazu-dazun nan da ci 70-68. Idan muka leka a wasannin kwallon kafa, kusan cewa tuni aka san farashin dan wasan kwallon kafa nan dan kasar Brazil Neymar da kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta kasa saya a wannan shekara. Alhali dan wasan ya nuna amincewar sa ta komawa tsohuwar kungiyar sa, kungiyar da bata da kudade isassu domin ta saye dan wasar. Wannan ko ta la'akari da wata doka da hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA take akan saida shi akan kudi kasa da wanda kungiyar ta saye shi. Kenan in akai la'akari da haka, Neymar da PSG ta saye a zunzurutun kudi $222 million na euro, abinda yasa ake ganin dan wasan yana efficiwa daga PSG a kakar wasar kwallon kafa ta baddi ta shekara 2022-2021 akan kudi €170 million. Ko da yake dai masana sha'anin wasa kwallon kafa na duniya na cewa hattara dan ba a san macito ba sai miya ta kare game da wannan zance. Haruna Maman Bakwa na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida na birnin Kwanni, kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Talata, masu aikin ceto sun gano jikin mutane 20 da wuta ta kashe su da tsakar dare akan wani jirgin ruwa da ke kusa da kudancin California, yayin da aka ci gaba da neman mutane 14 da ake zaton sun mutu. Gwanayen ninkaya sun shiga kasar ruwa har zurfin mita 20 a inda gobarar ta tashi kafin washegarin jiya Litinin ta rutsa da mutane 34 waɗanda watakila suna bacci kasar jirgin kuma suka kasa wucewa. Mutane kalilan ne suka iya bacci a Bahamas bayan da mahaukacin guguwar nan mai suna Dorian ta dira kan tsibirin Grand Bahama ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Dorian ta afka kan tsibirin ne a daren Lahadi, ko da shike gaba ɗaya ranar Litinin ba a ji motsinta ba. Masu hasashen yanayi suna tsammanin guguwar za ta matsa a yau Talata, amma kuma a yanzu tana barazanar ga jihar Florida. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya ce, muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewacin Bahamas. Manufarmu a yanzu ita ce mayar da hankali akan bincike da ceton mutane da abin ya shafa. Shugabar Hong Kong Carrie Lam, wacce ke fama da matsalolin mulki, ta ce a yau Talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo ƙarshen zanga-zanga adawa da ake yi wa gwamnatinta.
To a gaishe ki masu saurare nan, kuma muka kammala shirye-shirye na yammacin yau, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana kuji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da demokradiya a yau da Madina Dauda ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu kuma da din Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Malama Julius ta da shiri da Bada Umuni, sai kuma Engineer Madam Crofton Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.